Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro, ina maka marhaban sake dawowa shirinmu na musamman, shiri inda muke kawo shirye-shirye masu kawo sauyin yanayi, kawo sauyin hali da kuma sauyin tunani. Sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali yayin da za mu shiga shirin da kyau. A shiri na yau muna da fili domin yara. ‘Yar uwa Rahila Ishaya tana shirye domin yaranmu. A shirin Pastor Joseph Ishaku da Pastor Audu su ma za su kawo nasu gudunmawa a shiri na yau. Za mu saurari kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Laranto a Jos Jihar Plateau. Sunana Ishaya Zakaria. Mai sauraro, a kokarta a bi mu da kyau.
Maza da mata, barkamu da warhaka. Mun gode Allah da ya saki kawo mu a cikin wata sabuwar shiri kuma. Kama magana mu nawa yana cewa hanyar Allah mai kyau. Kamar yadda Yesu yana magana da mutane yana cewa, "Na san hanya mai kyau da za ku yi rayuwa a ciki. Idan har za ku gwada hanya na, wato hanyar Allah, za ku zama da farin ciki sosai. Hanyarsa, kwarai da gaske hanya ce ta kauna." Mu duba yadda ya yi kokari ya bayyana ma waɗanda sun zo domin su saurare shi komai a fili. Ya ce, "Kun riga ya kun ji, kamar yadda an faɗa a lokacin da, ba za ka yi kisa ba, duk wanda ya kisa zai haɗu da babban hatsari na shari'a. Amma ina ce muku, duk wanda ya fushi da dan uwansa zai samu kansa a babban hatsari na shari'a. Da akwai wata sabuwar tunani, ba sai ka kashe dan uwanka ne ba, amma fushi ba kyau. Duk da haka, Yesu ya ce, kiran dan uwanka wawa ba yi wa Allah daɗi. Me ya sa? Domin ba hanyar kauna ba ne. Kauna tana da haƙuri, gafara, hankali da sauransu. Yara maza da mata wanda suna da kauna a zuciyarsu, ba za su taɓa cewa, ko kuma su yi abu mara kyau ga sauran yara ba. Amma za su yi, su kuma ce abin da zai sa su farin ciki. Bugu da kari, Yesu ya ce, ku riga kun ji daga wurin mutanen da, ba za ka yi rantsuwa ba. Amma ina ce muku, kada ku yi rantsuwa, ko da sama domin mulkin Allah ne, ko da duniya domin tsawon kafarsa ne, ko da Urshalima domin birnin manyan sarakuna ne. Nan ga wata sabuwar tunani. Mutane sun san cewa karensi akan abin da ba gaskiya ba ne ba shi da kyau. Amma ba su taɓa tunanin da cewa rantsuwan banza yana ɓatawa Allah rai ba. Sai Yesu ya ce, wanda yana kaunarsa da dukan zuciyarsa ba zai taɓa ɗaukan sunansa a banza kamar haka ba. Yesu ya sake ba su wata sabuwar tunani. Ya ce, ku riga kun ji an ce, ido domin ido, haƙori domin haƙori, amma na ce muku, ku guji mugunta, duk wanda ya duke ka kumatunka na dama, ka juya masa ɗayan kuma. Wannan yana da wuya ƙwarai da gaske. Mutane da yawa a taron suna ta tunani, idan har an ci gaban mini da haka, to, ni ma zan mishi kamar yadda ya yi mun. Amma yanzu sun gane bai kamata su yi wannan tunani ba. Hanyar Allah mai kyau, hanya ce ta gafara, na juya ɗayan kumatu. Sai Yesu ya ci gaba da cewa, ku riga kun ji an ce, ka kaunaci makwabcinka, ka ki makiyinka. Amma na ce muku, ka kaunaci makiyinka, albarkaci waɗanda sun zage ka. Ka yi wa waɗanda sun ki ka abu mai kyau. Ka yi wa waɗanda sun sananta maka addu'a. Za ku zama ‘ya’ya na Ubanku wanda ke cikin sama. Me, na iya jin tambayan wani, ko kana nufi mu kaunaci Romawa da masu karɓar haraji da duk wanda yana kokarin ya cuce mu? Ƙwarai? Yesu ya amsa, kowa, kamar yadda rana yana haskaka akan mai kyau da mummuna, ruwa yakan fadi akan abu mara kuskure da mai kuskure, ya kamata ku kaunaci abokanku da makiyanku daidai. Yawancinsu sun yi tunani da cewa Yesu ya zo ne domin ya kawar da duk tsofaffin dokokin da sun riga sun ji a ikkilisiya. A'a, ya ce, kar ku yi tunanin na zo ne domin in kawar da dokoki, ko kuwa annabawa. Ban zo domin in kawar ba, amma in ciccika. Ba abin da ya sami dokan, inda suna kokarin kiyaye dokan ne ba daidai ba. Hanya wanda za a iya kiyaye dokan kawai shi ne a cikin ruhun kauna. Idan suna kaunar Allah da dukan zuciyarsu da kuma ƙarfinsu, idan kuma suna kaunar makwabtarsu kamar kansu, za su cika dukan dokokin da an ba su. Abin da Allah yake so shi ne kauna. Ita ce hanyar Allah mai kyau, hanya ta gaskiya, mai kawo farin ciki da babu iyaka. Mu yi ƙoƙari mu bi wannan hanya mai kyau a yau. Bari Allah ya taimake mu.
Alhamdulillah, Allah ya sa mun ga wannan ranar. Kash, amma rayuwar manomi cike ke da wahala. Haka kowace rana nake barin gidana da sassafe, na yi tafiya mai nisa kafin na isa gonata. Idan na binne irin, haka zan haƙura har lokacin da shukar zai fito, sannan na girbe, sai na kai kasuwa na siyar don na samu na ciyar da iyalina. Kowace rana ina ayyuka mai yawa a gonata, kuma a hakan zan iya yin fiye da wannan don na tabbata cewa ‘ya’yana sun samu allurar rigakafi kan cututtukan yara a kan lokaci, don na san mahimmancin rigakafi a rayuwarsu. Tunda idan ba su da isasshiyar lafiya, ba za su more rayuwa ba.
Muna yi wa ‘ya’yanmu rigakafi akai-akai don nuna ƙauna.
Kana sauraron AWR Adventist World Radio.
To, yara, na yi imanin cewa an samu ƙarfafawa a shiri na yau. To, sai a yi ƙoƙari kuma mako mai zuwa a sake saurara domin a samu wata sabuwar labarin. Godiya zuwa ga ƴar uwa Rahila Ishaya. Za mu saurari kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Laranto a Jos Jihar Plateau da wakarsu, bayan nan Pastor Joseph Ishaku zai biyo da fili na sujada. Mai sauraro kada a yi nisa da akwatin rediyo.
Ina maraftanka da wannan lokaci na musamman, lokaci na binciken maganar Allah. Sunana Pastor Joseph Ishaku. Nasin karatunmu a daidai wannan lokaci yana samuwa ne cikin littafin Annabi Ishaya, Sura 38, aya na farin shi har zuwa aya na 5. Littafin Ishaya, Sura 38, aya 1 zuwa 5. Nasin ya ce, a kwanakin nan fa Hezekiah ya yi ciwo kamar za ya mutu. Sai kuma Annabi Ishaya dan Amos ya zo wurinsa ya ce masa, in ji Ubangiji, sai ka shirya sha'anin gidanka, gama mutuwa za ka yi, ba za ka yi rai ba. Hezekiah kuwa ya juyar da fuska tasa wajen bango, ya yi kuka ga Ubangiji ya ce, ka tuna yanzu ya Ubangiji, ina roƙonka, ka tuna da tafiyata da na yi a gabanka, cikin gaskiya da zuciya ɗaya na yi nagarta a ganinka kuma. Hezekiah kuwa yayi kuka mai zafi. Sa'an nan maganar Ubangiji ta zo wurin Ishaya cewa, je ka ka ce ma Hezekiya, in ji Ubangiji Allah na Dauda Ubanka, na ji addu'arka, na ga hawayenka, kuma gashi zan ƙara maka kwanakinka har shekara 15. Kan maganarmu shi ne ka dogara ga Ubangiji, ka dogara ga Ubangiji. Za mu yi addu'a. Ya Allah Mahalici, mun maka godiya mun ɗaukaka sunanka a daidai wannan lokaci. Ko dai domin wannan nasiri da ka ba mu yin karatu, muna roko ka ba mu iko na fasara, muna roko ka ba mu zuciya na dogaro gare ka. A ƙarshe duka, bari sama ta zama mazauninmu. Mu yi wannan roko cikin sunan Yesu Kristi, domin shi ne mai cetonmu. Amen. Ka dogara ga Ubangiji. Ai, wani bawan Allah mai suna Hezekiya ya yi rayuwa cikin wannan duniya wanda kai ma kana rayuwa a cikin yau. Amma menene zai faru? Nassin ya gaya mana cewa Hezekiya mutum ne mai tsoron Allah, mutum ne wanda ya dogara ga Ubangiji. Ya kai lokaci da sarki Hezekiya adadin shekaru da Allah ya diba masa zai yi a cikin wannan duniya sun kai ga gaci. Hezekiya ya kwanta ciwo, sai ga wani labari mara daɗi a gare shi. Allah ya turo da annabi Ishaya ya shaida mishi da cewa lokaci ya yi da zai mutu, domin haka bari ya kisa gidansa. Wannan wuri za mu ga ikon Allahntaka, za mu ga irin dankon zumunci da Hezekiya yake da shi da mahaliccinsa. Da shike yana tafiya tare da Ubangiji, shi ya sa har da lokacin da zai mutu Allah ya turo da annabi Ishaya ya shaida mishi cewa ya shi tafarkinsa, domin lokaci ya yi da zai mutu. Sai maganar Allah ta gaya mana cewa Hezekiya ya yi kuka mai zafi a gaban Ubangiji. Hezekiya ya juya fuska ta sa wajen bango, ya yi addu'a ga Ubangiji. Me yake cewa addu'arsa? Ina roƙonka, ya Ubangiji, ka tuna da tafiyata da na yi a gabanka cikin gaskiya da zuciya ɗaya. Tafiyar da Hezekiya ya yi da Ubangiji ba tafiyar banza ba ne. Hezekiya bai yi rayuwar banza ba. Amma Hezekiya ya tafiya kamar mai bi. Hezekiya ya kiyaye dokokin Ubangiji. Hezekiya ya tafiya bisa ga tafarkin Ubangiji. Shi yasa a cikin addu'arsa ma ya faɗa cewa ka tuna da tafiyata da na yi a gabanka. Tafiya ce da na yi cikin gaskiya da zuciya ɗaya. Hezekiya bai raba hankalinsa ba, bai raba kafa ba, amma ya saida zuciyarsa a gaban Ubangiji. Allah mai rai, Allah mahalici, ya ce na yi nagarta a ganinka. Kuma Hezekiya ya aikata nagarta ba mugunta ba a gaban Ubangiji. Ya sake cewa Hezekiya ya yi kuka mai zafin gaske. Sa'annan bayan da Hezekiya ya yi wannan roko ga Ubangiji, sai Ubangiji ya ji kukansa, Ubangiji ya ji roƙonsa, Ubangiji ya dubi irin tafiya da Hezekiya ya yi a gabansa. Ubangiji ya sake ba annabi Ishaya dayan sako cewa ya je ya shaida mai Hezekiya da cewa ya ji kukansa, ya ji addu'arsa, ya ji roƙonsa, domin haka maimakon ya mutu ya ƙara masa shekaru 15 da zai ci gaba da tafiya da rayuwa mai kyau a gaban Ubangiji. Rayuwa na ɗaukaka sunan Ubangiji, rayuwa da zai zama gurbi ga wasu. Allah ya ƙara ma Hezekiya shekaru 15. Dan uwana mai sauraro, idan da kai ne yau Allah ya tura da wannan sako cewa a gaya maka ga ranar da zaka mutu, ai wannan kaman wani asiri ne wanda Allah ya tura maka da cewa ka shirya. Idan dama tafiyarka ba shi da kyau a gaban Ubangiji, zaka shirya tafiyarka. Idan dama ka yi zunubi, zaka tuba, domin ko ka mutu zaka sake rayuwa. Allah ya dubi kukar Hezekiya, ya kara mishi tsawon kwanaki. Tambayan anan shine, kai yau wani irin shaida ne Allah yake baya su a kanka? Ya ne tafiyarka yake a gaban Ubangiji? Ko kai yau ta wurin mafalki, ta wurin bishe wani ruhu mai sarki, Allah zai bayyana maka wani asiri game da rayuwarka, game da adadin kwanaki da Allah ya diba maka cikin wannan duniya? Wani irin shiri ne, wani irin tafiya ne kake yi a gaban Ubangiji? yaya ne karfin bangaskiyarka yake a gaban Ubangiji? Yaya ne dogaronka yake a gaban Ubangiji? A kowane lokaci ya kamata ka koyi dogaro ga Ubangiji. Tafiya ka zama sab a gaban Ubangiji. Tafiya ka zama da sarki a gaban Ubangiji, domin ko da wani lokaci za ka samu shaida mai kyau a gaban Allah. Idan ka yi roko, ka yi kuka ga Ubangiji, Allah zai ji ka. Ezekiel ya yi addu'a, Allah ya amsa addu'arsa. Kai yau kakan yi addu'a, Allah ya amsa. So da dama za mu yi ta magana cewa ina yi shayin addu'a akai akai ga damuwa kaza, amma har yanzu damuwa bai kare. Ka tambayi kanka, ya ne karfin bangaskiyarka yake a gaban Ubangiji? Ko ka dogara ga Ubangiji da dukan zuciyarka? Kiran zuwa gare ka shine ka koyi rayuwa irin na Hezekiah. Da har Allah zai iya bayyana maka asirin abin da baka sani. Da farko, labarin da ya samu labari ne wanda ya tabi lamirin zuciyarsa, ya tada hankalinsa. Sako na biyu, sako ne mai kyau, an kara masa shekaru. Kai tafiya mai kyau, ko da yawan shekaru, ko da kankantan shekaru, duk ran da Allah zai kiraye ka zuwa ga hutawa ta wurin mutuwa, bari ya zamana ka shirya da Allahnka, domin ko ka mutu, maganar Allah ta ce mana za ka sake rayuwa. Rayuwa na har abada a cikin mulkin Allah. Idan wannan shine burinka, wannan shine niyyarka, za mu sunke da kai, da ni da kai, yayin da za mu yi addu'a. Ya Allah Mahalici, mun gode da wannan sako da ka ba mu cikin maganarka game da Sarkin Hezekiah, wanda ya samu sako na mutuwa, ya kuma samu sako na rai. Ka kara masa kwanaki, domin ya yi roko a gare ka kuma ka ji shi. Ubangiji, mu yau kamar su Hezekiah, cike muke da kuma amanci, zunubi ta kowane gefe, muna roƙon jin kanka, muna roƙon alherinka, muna roƙon gafaranka, ka bishe mu, ka bayyana mana wasu asirai wanda ba mu sani ba, ko a ta mafalkai ko ta irin hanya ne da za mu gane muryarka mu kuma yi biyayya da kai. Ka sa mu shirya kamun namu kwanaki su kai gagaci. Wannan shi ne roƙo da godiya cikin sunan Yesu Kristi, domin shi ne mai cetonmu. Amen.
Rayuwa ba ta canzawa, mutane ne suke canzawa. Wani abu mafi wuya a cikin wannan rayuwa shi ne mutum ya canza tunaninsa game da kansa. Mutane da yawa suna rayuwa ba sa duban gaskiya yadda ya kamata ta kasance, amma suna gaskatawa ne da ƙarya. Wasu suna ganin cewa nasara a rayuwa da kuma ci gaba da samun dukiya da arziki na mutane ƙalilan ne waɗanda aka haife su da sa'a, waɗanda suke da galihu, sai su kawas da kansu ce to mu mun zama ƴan rakiya ne, mu ba mu da komai da Allah ya bamu. Akwai wasu kuma da suka yarda cewa ai an haife su ne domin su bautawa wasu, sun zama kamar bayi talakawa kenan. Irin wannan tunani ba shi da daɗi. Rayuwarka ba za ta canza ba idan kai baka canza kanka ba. Sau da yawa wasu abubuwa da muke gani, kasa wanda muke da shi, rashin nasara da kake samu, zuciyarka ne, ba abubuwa da ke kewaye da kai ba ne. Idan ka lura a tarihi za ka gani akwai ƴaƴan talakawa waɗanda aka haifa ba a gidan waɗanda aka sani ba, waɗanda suka tashi suka zama jarumai, suka zama abin azo a gani a duniya. Ya kamata ka kawas daga cikin zuciyarka duk wani tunani na cewa kai rayuwa ba ta baka abu mai kyau ba, koko ka zama kai ɗan rakiya ne, koko ka zo cikin wannan duniya domin ka bauta wa wasu ne. Wannan ba tunani mai kyau ba ne. Allah ya zuba maka abu mai kyau a cikinka, wanda idan ka riƙe shi za ka iya canza duniyarka. Idan ka canza zuciyarka, rayuwarka za ta canza, abinda ke kewaye da kai zai canza. Abubuwa ba sa canzawa, rayuwa ba ta sakewa, sai dai zuciya ta sake. Ya kamata ka roƙi nufin Allah, ka roƙi ruhunsa ya shiga cikinka, ka fara canza zuciyarka. Idan ko zuciyarka ta canza, za ka fara ganin abubuwa kewaye da kai a cikin rayuwa da ido daban. Idan baka canza zuciyarka ba, rayuwarka ba za ta canza ba.
Da wannan muka kawo ga ƙarshen shiri na yau. Mai sauraro, na ba da gaskiya ka samu ƙarfafawa a shiri na yau. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, sai a rubuta mana. Adreshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farko har ga karshen shirin. Ina kuma godiya zuwa ga waɗanda suka tallafa a shirin na yau, kamar ita ‘yar uwa Rahila Ishaya, kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Laranto a Jos Jihar Plateau, Pastor Joseph Ishaku da kuma Pastor Audu. Duka muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. Ina godiya kuma zuwa gare ka ta musamman, da fatan cewa za ka sake kamo wannan tashan domin ka samu karfafuwa. A madadina da sauran abokan aiki na a nan kamar Omolayo Olushola Jagade da kuma Eze Nlewamci, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna da muhimmancin addu’a da iyali a kowace lokaci.